Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi. A yau Alhamis 23 ga watan Yuni na shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa a kasar Ghana hukumar kiyaye iftila'i da bada agajin gaggawa ta kasa NADMO tare da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin Dakota da kuma ofishin jakadancin Amurka ta kaddamar da cikakken atisaye na kwanaki uku a headquarter hukumar NADMO da ke Accra. Sannan kuma a jihar Bauchin Nigeria an kaddamar da hukumar taimakekiyar niyya da ake kira Bauchi State Health Contributory Management Agency da turanci ko kuma BASHMA. A takaice, da za ta rinka daukar dawainiyar kudaden jinyar mutane marasa galihu da ke cikin al'umma da ke fadin jihar. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Muna Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin kasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar kasar da ta faru da safiyar jiya Laraba ya ci gaba da karuwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban Maulawi Sharfuddin Muslim ya shaidawa taron manema labarai a babban birnin kasar Kabul cewa yawancin barnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost waɗanda ke kan iyaka da kasar Pakistan. Hukumar binciken yanayin kasa USGS ta Amurka ta ce girgizar kasar mai ƙarfin maki 6.1 ta faru ne a kusan kilomita 40 daga babban birnin lardun Khost. Yan jaridu na yankin da shaidu sun ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kai 2,500. Shugaban lardin Muhammad Amin ya shaida wa BOA cewa akalla mutane 1,000 ne suka mutu, yayin da wasu 1,500 suka jikkata a wasu gundumomi na Paktika kaɗai. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga mutuwar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni 3. Wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na senti 18 kan kowane galan na man fetur, wanda ya kara sama da $2 ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan 15 a gidajen mai. Za kuma rage harajin senti 24 kan kowane galan na man diesel. Rage harajin idan majalisa ta zartar da shi, lamarin da ba tabbas zai kasance. Da gyarzi rage a hawa farashin kayayyaki da kashi 8.6 cikin 100 da aka gani a watan Mayu daga shekara guda da ta gabata, karuwa mafi sauri cikin shekaru 40 da suka gabata. Tsadan man fetur ya haifar da kaso mafi girma na hawan kayayyakin masarufi, amma farashin abinci, hayar gidaje, farashin jirgin sama da sauran abubuwa da yawa sun yi tsada fiye da shekara guda da ta gabata. Ko da yake ba rangwame ne mai girma ba, Biden ya ce dakatar da harajin man fetur ɗin na tarayya na ɗan ƙaramin lokaci zai iya baiwa iyalai Amurkawa su ɗan numfasa kaɗan. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin biyar na Amurkawa manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci, bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni 2 farkon watan Yuni. Bayanan sun nuna cewa gaba ɗaya ɗaya cikin manya 13 a Amurka suna da alamomin cutar COVID-19 na tsawon watanni 3 ko fiye bayan kamuwa da cutar ta farko, waɗanda ba su da shi kafin su harbu. Hukumar kula da cututtuka ta Amurka CDC ta yi nazarin bayanan da aka karɓa daga ranar 1-13 ga watan Yuni wanda hukumar gidaya ta Amurka ta yi. Alamomin COVID-19 da suke daɗewa sun kama daga gajiya, saurin bugun zuciya, gajeren numfashi, matsalolin fahimta, ciwo mai raɗaɗi, taɓin hankali da kuma rashin kuzari. Suna iya zama masu rauni kuma suna iya ɗaukan makonni ko watanni bayan mutum ya warke daga ainihin kamuwa da cutar ta farko. Wani binciken CDC kuma ya gano cewa matasa ta Yusuf yi dadewa da alamomin fiye da tsofaffi.
Kina kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan zamu leka kasar Ghana, inda bayan taron bita na mako guda domin shirye-shirye ko ta kwana akan girgizar kasa da hukumar kiya itla'i da ba da agajin gaggawa ta kasa NADMO tare da hadin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin Dakota da kuma ofishin jakadancin Amurka suka kaddama da cikakken atisaye na kwanaki uku a headquarter hukumar NADMO dake Accra. Daga Accra ga Idris Abdullahi Bako dauke da rahoton.
Biyo bayan rawar kasar da aka samu a kasar kwanan nan, gwamnatin Ghana ta hanyar hukumar kiyaye iftila'i da bada agajin gaggawa ta kasa ko NADMO a takaice ta dora masu ruwa da tsaki alhakin tabbatar da hadin gwiwa mai dorewa don dakile ko rage tasirin iftila'i musamman na girgizar kasa a Ghana. Kodayake Ghana bata kusa da manyan yankunan girgizar kasa na duniya, duk da haka ta fuskanci bala'in a baya tun a shekarar 1936. Mafi girma a cikin su sune waɗanda aka yi a shekarun 1862, 1906 da kuma 1939, wacce aka yi a ranar 22 ga watan Yunin 1939 mai karfin 6.5 a ma'aunin Richter. Ita ce tafi muni domin mutane 17 su rasa rayukansu, sannan 133 suka jikkata. Mafi kusa shine wanda ya faru a ranar 24 ga watan Yunin 2020, wanda unguwanni da dama a Accra suka jijjiga. Domin shirye-shiryen ko ta kwana, hukumar NADMO da hadin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin Dakota da kuma ofishin jakadancin Amurka aka kaddamar da cikakken atisaye na kwanaki uku a headquarter hukumar NADMO dake Accra. Da yake jawabi a wajen taron manema labarai akan atisayin domin wayar da kan jama'a kan matakan kariya idan iftila'in ya faru, babban daraktan hukumar Eric Nana Ajiman Prempe ya yi korafin rashin isassun budaddun filaye da mutane za su hadu idan girgizar kasa ta faru. Domin haka ya kira ga waɗanda abin ya shafa da su yi wani abu a kai.
I wish to appeal to metropolitan, municipal and district assemblies to take a critical look at.
Yana kira ga majalisun manyan birane da gundumomi da su yi duba na basira, su daina cike sauran filaye da suke akwai da gine-gine, kuma su kirkiro wasu filayen da mutane za su fake ba a kira kadai ba amma duk fadin kasar. Babban daraktan ya ce filaye da aka yi tanadi don wasanni musamman a makarantu amma da su filayen kwallo na zamani. Manjo Jared Simek na ofishin jakadancin Amurka mai kula da harkokin tsaro ya bayyana farin cikin sa kan shirye-shiryen da aka yi.
The level of preparation between the Ghanaian team and the team that we've sent over from North Dakota to help.
Matakin shirye-shirye tsakanin Ghana da ta garda muka aiko daga arewacin Dakota domin su taimaka a wannan atisayin, ina jin wanka za ta biya kudin sabulu a kwanaki masu zuwa. Ya kuma nana ta bukatar a hada karfi da karfi don shirye yadda ya kamata ga duk wani bala'i na gaggawa a nan gaba. Muhammad Abubakar Shafara, shugaban sashen kula da tsarurruka na hukumar NADMO reshen yankin Accra, ya yi karin bayani a hirarsa da muryar Amurka.
Tarihin duniya duka baki daya, wuraren da rawan kasa ko kuwa girgizan kasa ke faruwa na nuna mana kaman wasu alamomi na nan, kamar in kuka fara ganin alama kamar girgizan kasa na abuwa kai da kai cikin duntun lokaci, wato alama na nan kamar rawan kasa ya yi faru su da yaushe. Shi yasa ya bari mu gwamnatin Ghana da mu kungiyar NADMO muke shiri mu jira in dai wannan abu ya abu yaya za mu yi mu taimake mutane, saboda kar a rasa rayukan mutane da yawa. Domin to dai wannan abu ya faru saboda mutane tsoro da ba san inda za a bi ba, yana sa mutane da yawa su rasa rayukansu. Amma dai aka shirya, ana da matakin da za a dauka a taimake mutane, ka gan kamar ko za a yi tsara ma bai yawa kwarai.
Baya ga hukumar NADMO da rundunar tsaro ta arewacin Dakota, dakarun soji na Ghana, hukumar motocin daukar marasa lafiya na kasa, hukumar kwana-kwana ta kasa, hukumar lafiya ta kasa da kuma hukumar yan sandan Ghana duka sun tallafa wajen tabbatar da wannan atisaye. Idris Abdullahi Bako, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Idris Abdullahi Bako. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya.
Kungiyoyin malaman kasar Zimbabwe sun bi sabon ma'aikatan kiwon lafiya na kasar a wani yajin aiki da suke yi don neman a biya su da dalar Amurka maimakon kuɗin kasar, wanda darajarsa ta faɗi. Yawancin ma'aikatan gwamnatin Zimbabwe suna samun kusan dala 55 a wata, kashi 10 cikin 100 na abin da suke samu. Da tun ranar Litinin da ta gabata, likitoci da ma'aikatan jinya a asibitocin gwamnatin Zimbabwe suka tsunduma yajin aiki, inda wasu ke rera waka a wuraren ayyukansu. Ma'aikatan dai suna neman gwamnati da ta sake nazari kan albashinsu, wanda a wasu lokuta bai kai dala 25 a wata ba. 'Yan kasar Zimbabwe da dama sun hau kafafen sada zumunta na zamani suna sukar shugaban kasar Mnangagwa, wanda suka ce abin da yake yi na kula da ma'aikata daidai yake da abin da shugaban mulkin mallaka na ƙarshe Margai Ian Smith ya yi. A jiya Laraba, kasar Ecuador ta ki kawo ƙarshen dokar ta ɓaci. Kana ta ce har yanzu ba ga 'yan sanda 18 ba, bayan har masu zanga-zanga da 'yan asalin kasar suka kai kan ofishin 'yan sanda a yankin gabashin Amazon. Mutane biyu ne suka mutu a zanga-zangar kwanaki 10, da ya sa gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci a ma'aikatu 6 daga cikin 24 na kasar Ecuador, biyo bayan wani kazamin faɗa tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro. Kimanin fararen hula 90 da jami'an tsaro 100 ne suka jikkata sakamakon arangamar, yayin da ministan cikin gida na kasar ya ce jami'ai 18 sun ɓace bayan harin da aka kai a birnin Pio na Amazon. Patrico Carrillo ya ce wasu jami'ai 6 sun samu munanan raunuka, yayin da masu zanga-zanga suka tsare wasu 3. Gwamnatin kasar ta sanar a daren ranar Talata cewa wani mai zanga-zanga kuma ya mutu a harin da aka kai a garin Pio, wanda ya kai tafiyar sa'o'i 5 a mota kudu da Quito.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Bauchi, Nigeria, an kaddamar da hukumar ta mai kekeniya da ake kira Bauchi State Health Contributory Management Agency da Turanci, ko kuma Bashma a takaice, da za ta rika daukan dawainiyar kudaden jinyar mutane marasa galihu da ke cikin al'umma da ke fadin jihar, wanda aka kaddamar a karamar hukumar kirfi. Ga wakilinmu Muhammad Abdul Wahab dauke da rahoton.
Shirin wanda an kasa shi gida 3, akwai na ma'aikata da kuma na wanda ba sa aikin gwamnati sai na marasa galihu. Shugaban hukumar taimakekeniyar a jihar Bauchi, Dr. Mansur Dada, ya yi karin haske game da shirin.
An fito da wannan shirin ne ganin cewa akwai jama'a da yawa a jihar Bauchi, wajen miliyan 8. Sai aka lura babban matsalar da ake samu shine ba mutum ya je asibitin ba, kuɗin da za a yi amfani da shi wajen kula da majinyacin shine babbar matsalar da mutane da yawa suke samu. Wasu suna iya biya, wasu sai sun ci bashi an kai ga sai da dabbobi ko jingina gida kafin a samu a aiwatarwa mutum jinyar da ya kamata. Wasu kuma saboda tsanani suna haƙura ne, rashin lafiya sai dai abin da Allah yi. To shine aka ga taya za a yi ai maganin wannan matsalar kuɗi, dan akwai asibitin, akwai likitocin, akwai kayan aikin, amma ka samu kuɗin da zaka je ka sayi kati a ganka a tura ka test laboratory a yi test a dawo a rubuta magani ka sayi maganin, nan shine babbar matsala. To wannan dalilin shine yasa aka fito da wannan sabuwar hukuma. Akwai shirye-shirye kala wajen 3 wanda muka fito da su don a ga an samar da waɗannan kuɗin kula da lafiya na jama'a faɗin jihar Bauchi. Matukar kana cikin da'irar jihar Bauchi, wannan shirin ya shafe ka. Akwai shirye-shiryen da muka fito da su ɗaya bayan ɗaya, wanda insha Allah za a bi kowa don ya samu ya shigo, yadda in ka je ka asibiti ba sai ka yi tunanin ina za ka samu kuɗi ka biya. Wani duk lokacin da rashin lafiya ya samu mutum, in ya je asibiti za a kula da shi, wannan hukumar za ta ɗauke nauyin wannan kuɗaɗen. Wannan shiri ne na marasa galihu. To a wannan shirin yanzu mun fara shi, shi wannan na marasa galihu, a yanzu a haka muna da mutum 155 a fadin asibitoci 13 da muke da su a Kirfi. Kuma cikin ikon Allah mun samu mun biya musu kudaden kula da lafiyansu har na shekara daya.
Shi ma Nasu Jami'in shugaban karamin hukumar Kirfi Alhaji Garba Musa Bara ya bayyana ba da goyon bayan karamar hukumar don cimma burin shirin.
Wannan tsarin da aka kawo musamman ga mu wanda muke tare da jama'a a wanda suke kasa a cikin jami'an local government abu ne mai matukar amfani kuma muna mara da shi. To goyon bayan mu ana da 100%. Abin da kike tunawa shi ne bayanin da ya nuna cewa hakika a kasashen mu akwai waɗanda ba za su iya yin kudaden maganin su ba, ko da ma Allah ya nufi su zuwa asibiti saboda a ƙarshe ko a sai da kaddara ko albashi ko a yi jingina ko kuma ma a kwaro. Wannan haka yake kuma kowa ya sani. To wannan abin da kuka kawo gaba ke tabbatar da cewa ana da universal coverage ɗin da ake anticipating. To insha Allah a hankali a hankali kowa ma zai iya zuwa asibiti ya samu magani.
Shugaban karamar hukumar Kirfi kenan da bayani dangane da shirin taimakekeniya don marasa galihu. Abdulwahab Muhammad Mira, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Abdulwahab. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Zuwa muku ne daga na birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Muni Barma. Batun mallakar muhalli ko matsuguni musamman a birane na daga cikin matsalolin da suka fi cinyewa na kasassu tuwo a ƙuriya. Duk da yake rukunin waɗannan mutane kan yi tsayin daka don samarwa kansu abin rufin asiri, matakan canza fuskokin birane da hukumomi ke ɗauka lokaci zuwa lokaci kan shafar sana'o'in masu bukata ta musamman, inda sau tari ayyukan rusau kan bi ta shaguna ko rumfunansu a kasuwanni. Saboda haka shirin na yau ya nemi jin zahirin yanayin da ake ciki game da wannan batu a cigaban hirar da Madina Dauda ta yi da shugaban 'yan kasuwa na kasassun Abuja Alhaji Ibrahim Sagir.
Yaya yanayin zamantakewarku take a cikin birnin tarayya matsayinku na nakasassu?
To alhaƙiƙanin gaskiya muna nan muna zaune kamar kowa, sai dan abin da ba za a rasa ba, saboda shi mai girma shugaban kasa na wannan lokaci ya yi mana abin da ba za mu manta da shi ba. Domin lokutan baya da yawa mutanenmu suna so su sami yanci domin a yi musu wannan sanin bill din a yi commission na nakasassu, amma abin ya ci tara. Shi kuma zuwansa sai ya yi signing, ya yi mana commission na kula da matsalolinmu da sauran al'amuranmu, wato an ware wani ministry namu kenan. To wannan abin sai ya sa muka dan sami yanci akan irin zamantakewar da muke yi a baya. Amma duk da haka akwai dan matsalolin da ba za a rasa ba, saboda duk mutumin da yake dan malejin rayuwa yau baya da ginin nan gida nasa, sannan kuma ba shi da kasuwa wacce zai yi kasuwa, kuma ba ma'aikacin gwamnati bane, kin san dole a samu yan matsaloli ne ba za a rasa ba.
Wa'inne irin matsaloli ne kuke fuskanta duk da cewa kaya ba da matakin da shugaban kasa ya dauka na kafa muku hukuma na ku na kanku?
To gaskiyar magana ta bangaren sa yayi kokari, kuma ba za mu manta da irin wannan kokarin da yayi ba, kuma za mu yi masa addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi. Matsalolin da muke fuskanta, number one, a matsayin mu na yan kasuwa na kasassu mazauna Abuja, yana da kyau a ce muna da kasuwa tamu, ko kuma a nema mana gurare a cikin kasuwanni wanda kowa za a bashi ya dogara da kansa. Domin misali, zaki ga mutum yana da naira 10,015 ita ce jarinsa, kuma sannan yana da mata, yana da ƴaƴa biyu mako ɗaya, kuma wannan 10,015 ɗin ita zai juya ya siyo kaya kuma ya zo ya ci da iyalinsa. So idan ya samu kasuwar da zai shiga kasuwa yau ya bude shagonsa ya rufe, kwanciyar hankali sai ta faka saboda ruwa da rana da sauran al'amuran rayuwa. Na biyu kuma akwai gurin zama muhalli kenan, saboda ba zan manta ba, harkashin shi mai martaba sarkin guragun Abuja yana ta kokari a ce kamar yanda aka yi wa gutare gidajensu aka kai su wani guri, ya kamata makafi da guragu su ma a yi musu nasu daban, sai a ba kowa ƴancin kansa a ware masa. To tsakanin gurin zama, that is muhalli, da wurin kasuwanci, domin idan ka taso daga kasuwa ka tafi gida ko hankali ya kwanta a kasuwa, Allah zai hore maka abin da zaka ci ka sha, ba sai ka jingina da wani ba, sannan ka san gidan da zaka koma kamar yanda su kutare aka yi musu. So wannan babban challenging, ko kuma in ce wannan babban kalubale da shi ne mafi girma, domin biya wa yara kuɗin makaranta, sauran kuɗin wuta da sauran wani ne, in har kana zuwa kasuwa kana da shagonka da aka bude zaka kula da kanka, wannan ba abu ne wanda zai zama matsala wanda za a saka shi a cikin rayuwa ba.
To tun da yanzu ba ku da wannan matsugunin, yaya kuke rayuwa? To
eto akwai shi mai martaba sarkin guragun Abuja, kamar yanda na gaya miki, akwai mutane a gurinsa karkashin sa mutum kusan 500, akwai magidanta, akwai wanda ba magidanta ba, kuma duka nakasassu ne. Na ce maki nakasassu kamar nau'in nakasa, akwai makaho, akwai gurgu, akwai kurma. So wanda suke zaune akasari, akwai wanda suke abacha, mato irin ginan nan na zin wanda za a yi gizin zin da katako haka dai na malejin rayuwa, akwai kuma wanda Allah ya rufa masa asiri suna yin gini nasu. So amma wanda suke zaune abacha, population din su yafi yawa, yawancin su sun fi yawa abachar, kuma abachan nan idan akwai in ana ruwa tana iya likin, akwai matsala ta zafi, idan ana rana akwai zafi da yake zafafa gurin, sannan idan iska ce tana iya kwara gurin, wato dai duk yanayi idan ya zo akwai abin da yake hura wa jikin dan adam abu mara kyau a cikinsa. To saboda haka ina kira ga gwamnati da ta duba wannan al'amarin.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin shugaban 'yan kasuwa na kasassun Abuja Ibrahim Sagir da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Akai da Malam Sule Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Ban jaridar kasar Ghana, The Daily Graphic, da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne an kaddamar da shirin bayar da horo na inshorar rashin aikin yi na kasa. Jaridar ta ce gwamnati ta kaddamar da wani shiri na bayar da horo dangane da tsarin inshora na marasa aiki, yadda za a ƙarfafa iyan Ghana, misalin 10,015 waɗanda ba su da wani aikin hannu. Wannan shiri ƙarƙashin shirin Ghana Kesa, shirin Ubatampa, zai ainihin zamo tamkar wani mataki ne dangane da wani abu da ka iya zama na bazata na nan gaba, wadda zai kase yadda ake ɗaukan ayyuka a cikin ƙasar. an tsara shi ne tare da mai da hankali wurin inganta ƙwarewar aiki, ƙa'idodin aiki, bunƙasa tsarrafa da canjin halaye domin bunƙasa ma'aikata su sake shiga kasuwar ƙadago a babban matsayi na sarrafa da kuma yin aiki. Ita kuma jaridar Ghana Times wannan labarin tarwaito an dakatar da ƙarin 'yan sanda guda hudu dangane da rikicin Islamic Senior High School na kwanan baya. Jaridar ta ce babban inspector 'yan sandan ƙasar Ghana Dr. George Akufu Dampare ya dakatar da wasu jami'an 'yan sanda guda hudu dangane da irin gudunmawar da suka bayar a rikicin babban makarantar sakandare na Kumasi a ranar Litini 13 ga watan Yuni. Ma'aikatar 'yan sandan da sun kame bakin su gam dangane da jami'ai din da aka sallama. Mun nuna cewar akwai babban inspector 'yan sanda a ciki, akwai inspector la'annan da waɗansu kofar-kofar guda biyu waɗanda suke da hannu a cikin abin da ya wakana kuma suka ɗau hutun irin arangama da aka samu tsakanin 'yan sanda da ɗalibai na wannan makaranta. Sai jaridar The Chronicle wacce ta rawaito wannan labarin magance matsalar na talauci ta farfaɗuwar tarihin Afirka. Jaridar ta ce a cikin duniyar da ta kasance ta haɗin kai da kuma bunƙasan tattalin arziki da masana'antu zai zama abu mai sauƙi fidda ido akan abubuwa masu darajoji kamar su al'adu a matsayin albarkatu. Wannan yana da tasiri ne akan Afirka wacce ta kasance ƙasa da ke da manya-manyan al'adu. To amma iyakoki da masu mulkin mallaka suka gindaya mana sun ka takushe irin waɗannan al'adu namu abinda yake ci mana tuwo a ƙwarya. Bunƙasar da waɗannan al'adu da muke da su zai samar da wata irin masana'anta mai girma tare da bunƙasa yawon buɗe ido da zai jawo kafa cibiyoyi na al'adu. Wannan al'ada a matsayin wani albarka zai samarwa matalauta wata daman cimma burinsu, tunda kasancewa a cikin shirin raya al'adu zai ba su wata ƙwarewar da za su yi amfani da shi. Rajwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A kai da Ridwanullah, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Hukumomin Taliban sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta faru a kudu maso gabashin ƙasar Afghanistan ta kashe sama da mutane 1,000 tare da jikkata wasu ɗaruruwa. Ma'aikatan ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar da ta faru da safiyar jiya Laraba ya ci gaba da ƙaruwa. Mataimakin ministan kula da ayyukan agaji na Taliban, Maulawi Sharfuddin Muslim, ya shaidawa taron manema labarai a babban birnin ƙasar Kabul cewa yawancin ɓarnar ta faru ne a lardunan kudu maso gabashin Paktika da Khost, waɗanda ke kan iyaka da ƙasar Pakistan. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga mutuwar dokokin ƙasar da su amince da dakatar da harajin man fetur na tarayya na tsawon watanni 3, wanda zai fara daga watan Yuni zuwa Satumba, don taimakawa masu amfani da shi shawo kan tsadar rayuwa a Amurka. Harajin na senti 18 kan kowane galan na man fetur, wanda ya kara sama da $2 ga farashi idan za ka cika mota mai cin galan 15 a gidajen mai. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa kusan ɗaya cikin 5 na Amurka manya da suka ba da rahoto kamuwa da cutar COVID-19 a baya har yanzu suna fama da alamomin COVID ɗin na dogon lokaci, bisa ga bayanan binciken da aka tattara a cikin makonni 2 farkon watan Yuni.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari na haɗa muku na kuma gabatar, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.